يا الله يا الله مهكا الله نكينا نركا بروتكا تهك بيبا كودا مهاتم بياني كيدا كودا مهاتم بياني كيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Mummunar ɗabi'ar nan ta fyaɗe ta kasance abin damuwa musamman yadda ake yi wa ƙananan yara fyaɗe a Najeriya. A cikin watanni biyar na farkon wannan shekarar, rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta samu rahotannin fyaɗe 717, yayin da wani da aka kama da laifin fyaɗe a kwanan Kwantagore na jihar Kano ya ce ya yi wa mata 40 fyaɗe, ciki har da wata tsohuwa mai shekaru 80 a duniya. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi nazarin wannan lamari, ga kuma rahoto na musamman da ta haɗa mana.
A ƙoƙarin kakkaɓe irin waɗannan ɓata gari ne, hukumar tsaro da bada kariya wa al'umma, wato civil defense a jihar Nasarawa, ta yi nasarar cafke wani mai suna Ahmadu Yaro da take zargi da yi wa wata jinjira 'yar watanni 3 fyaɗe a garin Adogi da ke ƙaramar hukumar lafiya a jihar Nasarawa. Komandan rundunar civil defense a jihar Nasarawa, Muhammad Gidaɗo Fari, ya ce sun cafke wanda suke zargin ne bayan sun kai cafka wa masu laifi a garin na Adogi.
Mun samu labari ne bayan abun ya auku ranar 27 ga watan Mai na wannan shekara, misalin wata da yake nan da ya wuce. Ba mu samu labari ba sai satin da ya wuce nan. To daga nan sai muka je muka samu iyayen Adoki, sai suka tabbatar mana da labarin gaskiya ne.
Cewa
lallai an lalata musu yarinya, har ma sun nuna mana ita. Abun da muka gani ya ba mu tsoro, domin hanjin cikinta ya tsitsinke, kuma har cikinta ma ya dan faffashe wuri biyu. To kuma magaran da nake rike yanzu, da ma ciki take bayi ta nan take bawali. Muka tambaye su ya abun ya auku, suka ce an zo ne cikin dare an dauke ta ba su da labari. Aka kai ta wani kango aka kwanta da ita. To wannan lalata da aka yi mata ya yi faru ne ran 27 ga watan Mai. To bayan sun tashi tsakiyar dare suka yi ta ihu, aka fita ana yawo, sai aka gano ta cikin kango. Suka kawo ta specialist hospital na lafiya da Hatu Arab. Asibitin suka ce abin ya fi ƙarfinsu, sai dai aka yi ta Jos Teaching Hospital. To a Jos aka ce za a mata aiki guda 9 in ana so a ceci rayuwarta. To alhamdulillah yanzu sun yi guda 3, kuma duk 3 an yi nasara. To muka tambaye su wa kuke tuhuma, suka ce ba sa tuhuman kowa. To mu ko sai maza tun da yake haka ne, ba za mu zuba idanu kai mu ce tunda ba tuhuman kowa ba za mu kama kowa ba. Sai muka duba su wane ne dama can suke cikin littafanmu na sun taba aikata laifi a wannan gari. To wannan ya sa sai muka yi kaman gama gari, sai muka kama waɗanda muke tuhuma mutum 9. A cikin bincike da muke yi, sai ɗaya ya ce mana ai ga wanda ya yi laifi. To da muka neme shi ba mu same shi ba. To sai muka sa yaran mu duk cikin jihar. Shekaran jiya da karfe 2:47 na dare sai muka kama shi kusa da Akwanga. To kuma da muka fara bincikensa sai tabbatar mana da haka ne. Kuma a wurin binciken sai muka gane a sai ya taɓa lalata wata yarinya mai suna Amina Haruna, a lokacin tana da wata 9 ma a duniya ita ma. Sannan ya taɓa yin lalata da wani Kadijat Abubakar, a lokacin tana da shekara 1 a duniya. Ya taɓa kuma lalata wata yarinya sunanta Aisha Abdullahi, a lokacin tana da wata 5. A bincikenmu wannan shine lalata na 4 wanda yayi. To yanzu mun kama shi kuma har mun kai shi kotu.
Menene hukuncin da za a yi masa bisa doka?
To mun caje shi dai abubuwa 7. Ba mu san kuma ya kotun za ta kashara za ta kare ba, tunda yake kiran shari'a.
Abubuwa 7 kaman da me kenan?
Babba dai akwai lalata yarinya karama, kuma mun caje shi dai kokarin kisa. Domin kin ga hanjin yarinyar nan duniya sai tsinke har kusan guda 2, wanda in ba Allah ne ya taimaka ba tana iya mutuwa ta wannan hanyar. To abunda ma ya bamu mamaki, da mun dauka ko yana da ciwon hauka, amma ko da muka kai shi asibiti masana suka bincike shi sai suka samu lafiyarsa kalau. To muna tuhuma ko sihiri ya sa yayi wannan 'yar wata 3. Wata 3 ne fa da kwana 4 gaba ɗaya take da shi a duniya a sadda mata wannan lalata. Sai muka fahimci dai kawai lafiyarsa kalau iya shege ne ko irin ta dangada, kuma iyaye su mai da hankali su rinka duba shiga da fita na 'ya'yansu.
Shi ko uban Rukayya 'yar watanni 3 da aka yi wa fyaɗen, Aliyu Hashimu, ya ce bayan an ɗauke yarinyar an mata fyaɗe, an jefar da ita a cikin wani kango ne inda suka ɗauke ta zuwa asibiti.
Asibitin ma nan daga cikin wasiya ba, suka kai ta speciali a lafiya. Da aka kai ta lafiya, sai wai kuma suka duba hanya, suka ce kai aikin na fi karfin su, kar mu tawali ka suka tura su jar. To a can ne duka suka ci gaba da mata aiki, kuma muna ta nisa da ba mu da kuɗi a hannu ba. To muna ta neman agaji, to ikon Allah shine Allah ya tawo wata mata shine kuma ta turo mana wani yaro na cin shi shine da yayi hada abun a duniya ga sun saka kan halin daga nan kuma shi wannan shugaban da ke kasan to shine magana ai kanu su cikin ikon Allah sai yana nan sai da magana har yaje wajen matan gona har ta wuce sai ta kawo mana taimako
to amma me yasa lokacin da abin ya faru ba ku kai rahoto wajen hukumomi ba
zana ba ki amsa kan bana gida amma gaskiya magana da ya faru an ce an ba ɗan banga magana kuma an kai magana gidan sarki kuma an kai ma ƴan sanda ma duka magana
kenan ba wanda yayi komai har sai lokacin da kuka zo nan Jos kenan
a sai lokacin da muka zo Jos sai ba wanda yayi komai
to amma yanzu yaya yanayin ita yarinyar
alhamdulillah ji kine sauki amma ta aiki uku na har yanzu muna da matsala mun ba mu da sarki Allah ne ya taimake mu kan wannan abu
commissioner mata da walwalar jama'a a jihar Nasarawa Hajiya Halima Jabiru tace tana jin takaicin yawaitar ayyukan fyaɗe a jihar wanda tace suna kokarin kawo ƙarshen wannan mummunan ɗabi'a
idan an ce yara da ƴan mata da za a ce to kila sha'awa ko kuma an ce yarinya ta mummuna fita inda bai kamata ba to wannan yara kanana ne kwana uku da suka wuce na shi ministry ya ce organizing zanga-zanga dukkan mata gabaki ɗaya da nan ne ce su matan gona na kira ta ta fita matan dukkuci ta fita matan speaker ta fita matan commissioner sun fita NCWS form 1 kan duka sun fito kungiyoyin mata duka bakakin kaya muka sa muka fita mun je ofisin Attorney General State mun je ofisin Chief Judge mun je ofisin Commissioner Police mun present position namu cewa ba mu son a yi mariji idan an kama police su tsaya a yi investigation in an gama investigation ba mu son yanda ake ɓata lokaci a cikin daga nan magana ya kwanta saboda haka mu dukkan za ka establish a Nasarawa City Ministry ina ba za ta bari ba muna son hukunci mai zafi kisa kawai amma mutum ba wani shari'a da za a baka karayu a cikin al'umma kana ban kuma duk wanda aka yi rufin din ta zama dole ne gwamnati za ta dauki nauyin treatment din sa
Shugaban kungiyar lauyoyi mata a jihar Nasarawa Alu Josina Alkali tace za su bi diddigin shari'ar wanda aka kama har sai sun samar wa jinjirar adalci.
For now hukuncin da ke ce a rubuce a child rights law shine life imprisonment. Zai zauna kin aka convicting nashi zai zauna kenan a gidan yari har duka kwani kin rayuwa. Amma yanzu muna agitating ma muna so death sentence ne ma duka masu fyaɗe.
Wato a kashe mutum kawai.
A kashe shi kawai don wannan mutumin da har zai iya yi mamace fyaɗe bai kamata yana cikin mutane ba dabba ne shi ba mutum ba ne don mutum mai imani mutum mai rai ga mata barkate ba za ka je ka neme su ba sai kananan yaran da ba su kai komai ba ba su isa komai ba.
Ya kike ganin kamar za a magance wannan yanayi na fyaɗe?
Abin da zai kawo magantawa ga maganar fyaɗe shi ne mu ne prosecutors most times za ki gani in aka kama suspect din ma an gama investigation an kama ne kesa ministry of justice of prosecution za ki gani iyayen yaron ba za su yadda su fita da yayan su ba ba sa son a san amma yarinyar su fyaɗe yarinyar su ba za su samu aure ta ba so most of these cases bai ya ba mu iya mu gama har a yi hukunci ba saboda haka abin yana ta ci gaba wa abin yana ta ci gaba amma muna kuka muna kirari ga kowaye wanda aka ma yan tafiyaɗe ko ma an aje kotu ne ba a ɗauki evidence a karamin yarinya a open court ba muna ɗauka a chambers ne to kansu da mu kuma na nan za ta kiyaye su kuma mu wayansu yan siyasa da sarakuna da religious leaders za ki ga su ne za su je iyaye wurin iyayen wanda aka mata fyaɗe ana rokar ta iyayen su yi haƙuri saboda zaman tare ko haka ya faru yanzu ko aka ma wannan hukunci ribar ne kuka samu to shi yasa abin yana ci gaba ko muna kirari kowa ya fita a yi magana banda magana kaɗai ba a zamanto wanda za su yi abin da ya kamata su yi a kuma lokacin da ya kamata kowa ya yi don in aka hukunta mutum ɗaya biyu uku kowa zai natsu.
Ita ko kungiyar 'yan jarida mata a jihar Nasarawa ƙarƙashin shugabancin Hadiza Umar Aliyu tace a shirye suke su bayyana ire-iren ayyukan cin zarafi in har sun samu bayanai daga al'umma.
Da muka samu labari sai aka fara bibiya har muka zo muka san cewa yarinyar tana Jos to daidan abin da za a iya yi shine aka yi kamar a ɗauki rahotanni har ya kai ga manya sun ji yanzu kawai sai dai a yi roƙo ga hukumomi da suka dace wanda ya kamata a ce sun gurfanar da shi su ga cewa sun yi abin da ya kamata a kasa ido sosai akan yara musamman ƙanana din nan tun daga abin da yake cin gaba da faruwa a san kuma yanda za a yi a tsara lamarin.
Shugaban kungiyar mata 'yan jarida a jihar Nasarawa kenan Hadiza Umar Aliyu.
To a gaida Zainab da wannan rahoto. Shirin domin iyali zai ci gaba da bin diddigin wannan lamari, inda zamu kawo muku hirarraki da muka yi da ƴan gwagwarmaya da masu ruwa da tsaki da suka hada da matan gwamnoni a yunkurin shawo kan wannan matsala. Sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu a madadin Zainab Babaji da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Tubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan